الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يومنا عشرين دا بكوي نيكو نشيدا نيكو دا بكوي عشرين دا بكوي غوات الربيع الأول هجرة النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم دا مكة زوا مدينة دبو دايا دا ريوه دا أربعين دا هدو ودا تيدي دا عشرين دا biyu 23 kai ko 23 ga watan 10 shekara ta 2022 miladiya kamar yanda muka saba haduwa a wannan majalisi mai albarka majalisin Mus'ab bin Umair dake cikin wannan unguwa ta Hausawa Zurot a cikin birnin Kano domin ci gaba da karatu a cikin littafin Usulus Sunnah na babban malami al-Imam Ibn Abi Zamanin رحمه الله تعالى wannan kuma shine majalisi na hudu ko kuma zama na hudu a cikin wannan littafi mai albarka darasin da ya gabata mun karanta hadisi daga kan hadisi na biyar a har zuwa kan hadisi na takwas wanda dunkule hadisi na biyar din shine kullu bid'atin dalala bayan tattaunawa game da shi isnadin hadithin karshe dai mun tabbatar da cewa wannan hadithi ya inganta ta wasu fuskokin da dama kamar yanda bayani ya gabata sannan hadithin yana aibata ruko da bid'a da kuma kwadaitar da mu ruko da sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam domin annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce dukkan bid'a bata ce kenan kaga dukkan ruko da sunna shari'a ne hadisi na biyu annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam shi ma kamar yanda muka tattauna cewa magana ce ta Hasanul Basri ko inda yake cewa wato Hasanul Basri yace Annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama yace wanda wannan shi ma mun tattauna game da cewa hadisi ne mursal tunda Hasanul Basri ya daukaka hadisin zuwa ga Annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam shi ma duk da wannan isnadin da muka karanta akwai matsala a cikin sa amma shi ma ta wasu hanyoyin isnadin ya inganta Annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa nan gaba za a iya samun mutum yana zaune akan kujera ko kan karaga hadithin annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yazo masa amma yace ya ku mutane mu littafin Allah ya ishe mu ku kyale mu da waɗannan sunnonin ma'ana ku kyale mu da wannan hadithin to kaga shi ma wannan hadithin yana maka hannunka mai sanda cewa wato za a wayi gari nan gaba a iya samun wata jama'a wata kungiya da sunan musulunci da kuma sunan wato ruko da addinin da annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yazo da shi amma su ce ba ruwan su da
sunna kawai su alqur'ani ya ishe su. Hadithi na bakwai shi ma hadithi ne wanda duk da isnadin sa akwai matsala, amma shi ma mun karanta wasu hanyoyi na hadithin wanda shi ma sun inganta ko hadithin ya inganta ta wata hanya, inda annabi sallallahu alaihi wasallam ko sayyidina Umar kai radiyallahu anhu yake cewa sayati qaumun ya'khudunakum bi mutashabihil qur'an, ana nan a kwana a tashi wasu mutane za su zo muku da za su danga muku hujja da ayoyi masu rikici a cikin alqur'ani, su bar ayoyin da suke masu bayyananniyar ma'ana. To idan sun zo muku, sayyidina Umar yace ku kuma ku dinga yi musu hujja da sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam, domin ma'abota ruko da sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam su suka fahimtar littafin Allah. Babu wanda yake gane littafin Allah sai ya bi ta ofishin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Da haka kenan gane alqur'ani yana da alaka da gane sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam ko ruko da ita. Tunda muke ta karatun nan, ana ta so a gaya maka cewa sunna tana yi wa alqur'ani hidima wajen fayyace shi da bayanin ma'anoninsa, domin annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam shi aka aiko yi wa mutane bayanin abinda Allah ta'ala ya saukar. To kuma bayanin da annabi yayi game da fassara da fushin bakin alqur'ani shine sunna. Sannan hadisi na takwas da muka karanta shi ma a wato duk da cewa hadithin shi ma yana da rauni, amma in an tattara hanyoyin sa ya inganta. Inda sayyidina Umar shi ma yake sake cewa ashabar ra'ayi, ma'ana ma'abota yin hujja da ra'ayi, babu aya babu alqur'ani sai maulanka sai ra'ayi, waɗannan su ne makiya sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam. Har ma sayyidina Umar yake cewa haddace sunna ya fi ƙarfinsu ya gagare su, sannan ainihin wato kiyaye ta ya kubce musu sun kasa kiyaye ta, shekaru sun zo sun baibaye su, girma da jama'a duk sun zo sun zagaye su, ba dama su ce ba su sani ba, suna jin kunyar haka. Don haka sai suka zamto suna cin karo da sunnonin annabi sallallahu alaihi wasallam da ra'ayoyinsu, a ce ga hadithi ingantacce daga annabi sallallahu alaihi wasallam, su kuma su kawo wata suka ko kuma su kawo ra'ayinsu. Wannan kusan a dunkule dukkanin wa'innan athar din suna kwadaitar da mu game da lazumtar ruko da sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam. Sannan in ka kalli hadithan da kyau ko athar din, to kuma lokaci guda suna kushe al'umman musulmi su rungumi bid'o'i wa'inda ma anzalallahu biha min sultan. Da haka za mu tashi akan hadithi na tara. قال المؤلف رحمه الله تعالى يتي حدثنا ابن وهب قال واخبرني خالد ابن حميد ان يحيى بن اسيد ان علي بن ابي طالب رضي الله عنه ارسل عبد الله بن عباس الى قوم خرجوا فقال له إن خاصموك بالقرآن فخاصمهم بالسنة. وانا حديث ابن وهب يكي تشوى كونكي يدي سار ننا منا بايكو ين اكتي ابن وهب كاكا كينان تندق فرقون إسناد تندق كان شي ابن أبي زمانين حرزوا كان ابن وهب إسناد إرين إسناد حديث نبقويني دموها كرانتا. To Ibn Wahab yake cewa wa akhbarani Khalid ibn Humaydin, yake cewa Khalid ibn Humaydin ya bani labari an Yahya ibn Usayd, daga Yahya ibn Usayd, anna Ali ibn Abi Talib radiyallahu an, cewa sayyidina Ali radiyallahu anhu arsala Abdullah ibn Abbas, ya aiki Abdullah dan Abbas, ila qaumin, zuwa ga wasu mutane, kharaju da suka yi tawaye, ma'ana annabi sallallahu alaihi wasallam sayyidina Ali ya aika Abdullah dan Abbas zuwa khawarijawa, shine alladhina kharaju to ila aqwamin yake cewa arsala Abdullahi bin Abbasin ila aqwamin kharaju ko ma'ana sayyidina Ali bin Abi Talib ya aika Abdullahi dan Abbas domin yaje ya tattauna su yi munazara ma'ana tattaunawa irin ta ilimi kharaju wa inda suka yi tawaye khawarijawa fa qala lahu sai yace da shi in khasamuka bil Qur'an idan suka yi maka hujja da alqur'ani fa khasimhu bi sunna to kai kuma kai musu hujja da sunnar annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam to kafin mu shiga cikin bayanin ma'anar wannan ainihin wato athar na Ali ibn Abi Talib to zamu sake komawa kaman yanda ka'idar littafin take muga su wa'annan rijal da suka zo a cikin wannan isnadi da Ibn Abi Zamanin rahimahullahu ta'ala ya kawo ina matsayin su akwai Yahya bin Usayd da yace wa akhbarani Khalid ibn Humayd an Yahya bin Usayd to shi Yahya bin Usayd din al-Mahari al-Iskandarani ko Yahya bin Usayd kai ko wa huwa Yahya bin Usayd sannan akwai Khalid ibn Humayd al-Mahari al-Iskandarani to shi ainihin wato Khalid bin Humayd al-Mahari ko al-Iskandarani babban malamin hadithi al-Hafiz ya ce la ba'sa bihi kamar yanda in ka koma cikin ainihin wato at-taqrib zaka ga maganar da al-Hafiz yayi akan ainihin wato al-Iskandarani sannan wal athar qala anhu Suyuti wannan athar din Imam Suyuti ya fada game da wannan athar din kamar yanda Ibn Sa'ad ya fitar a cikin at-tabaqat ta hanyar Ikrima daga Ibn Abbas cewa Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu ya aika shi Abdullahi dan Abbas zuwa ga khawarij sai ambaci wannan athar din da muka karanta kamar yanda ka koma cikin Miftahul Janna me Miftahul Janna yake cewa sai nace kissar munazara ta Abdullahi dan Abbas radiyallahu anhu ta inganta kuma tabbatacciya ce wato kissar da aka ce Abdullahi dan Abbas in kun tuna mun dan yanko bangaranta a cikin karatu mu na Hikmatu min at-Tarikh cewa sayyidina Ali radiyallahu anhu lokacin da aka samu wasu su ma sun sake bangarewa bayan yan Shi'a da ake tafama da su sai kuma ga Khawarij su ma suka ware har ma suke adawa da Ahlul Baiti wanda daga cikin su hadda shi kansa sayyidina Ali wanda in kun tuna a waccan doguwar tattaunawa da muka yi a cikin Hikmatu min at-Tarikh hasali ma wa'anda suka kashe shi kansa sayyidina Ali sune Khawarij din Abdurrahman bin Muljim yana cikin su to Ali ibn Abi Talib ya tura musu Abdullahi dan Abbas domin suna tutiya da Al-Qur'ani mahaddata Al-Qur'ani ne da haka basu cika yin hujja da hadisan Annabi sallallahu alaihi wasallam ba bal ma wani lokaci sukan fadi sabanin hadisin Annabi sallallahu alaihi wasallam kamar cikin ainihin ra'ayoyin su idan mace mai jinin al'ada jinin tana jinin al'ada bace sallah ba su a wajen su kamar yanda za ta rama azumi wajibi ne sai ta rama sallah wannan yana daga cikin irin wato ra'ayoyin Khawarij da sauran su da ganin shi kansa sayyidina Ali ba adidi yake ba wannan yasa sayyidina Ali a wannan lokaci ya tura musu Abdullahi dan Abbas a matsayin sa shi ma na gangaran masanin Al-Qur'ani masanin sunna to sai aka iya ce je tattauna da su kuma wannan tattaunawa ta yi fa'ida sosai domin an samu dubbai daga cikin Khawarij sun dawo kan hanya wannan malamai suka ce yana daga cikin asalin munazara tattaunawa a musulunci ina fata an gane kuma idan har aka samu wata sarkakiya da wata fahimta wadda ake ganin ta ci karo da fahimta mai kyau ta al'ummar musulmi wani yazo yana da awatta kuma da sunan malanta ko ilimi to babu laifi a samu wani lokaci a tattauna da shi a yi masa tsiye kuma na san in dai da hujja a minti 10 ma zai iya buɗe littafi ya karanta ya wa mutane bayani ko to kaga wannan yana nuna maka babu laifi a yi munazara ko munazara da aka yi ta a nan gari da malamai da wani mutum kaga ai ita ma ta bada fa'ida ko da yawa daga cikin wayanda suka dauka hujjojin da yake kawowa hujjoji ne da dama wayanda suke bin sa dan neman gaskiya da kuma tunanin akan daidai yake duk yawancin su sun zaizaye sun bashi to kaga wannan yana daga cikin fa'idar munazara ina fata an gane a tattauna in akwai wata shubha a fito da ita a baje kolin ilimi a warware wannan shubhar dan al'ummar musulmi su tsira da haka babu laifi a samu dama wani lokaci in wani malami ko kuma wani mai da'awa ya fito da wata da'awa a iya yin irin wannan munazara kuma ba shi kadai ba ma an sha yin irin wannan lokaci bayan lokaci dan ina iya tunawa akwai wani shi ma cikin ainihin wato masu wasu da'awoyin shi ma da manyan malamai a nan jihar Kano suka taba zama da shi shi ma aka tattauna da shi kuma shi ma tun daga nan din dai aka samu mafuta akan abin da yake faffada to saboda haka kaga kenan wannan yana nuna maka munazara tana da fa'ida musamman ga shi kansa sayyidina Ali radiyallahu anhu ya tura Abdullahi dan Abbas zuwa ga khawarijawa aje a tattauna da su me suke gani na kusakurai kuma menene hujjojin su akan wannan matafiya ta su suka dinga bujirowa a matsayin sa na mahaddacin alqur'ani masanin sunna haka ya dinga warware musu ai kaza da huka fada a cikin alqur'ani ba kwa ganin a cikin qur'anin ma Allah a guri kaza ya ce kaza sannan shi kansa annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam a guri kaza ya ce kaza ya ce kaza to anan wayanda Allah ta'ala ya nufe su da shari'a duk gaba ɗaya suka bar wannan tafiya ta khawarijanci suka koma ainihin wato kan tafiya ta ahlus sunnati wal jama'a na fata an gane to saboda haka babu laifi wani lokaci in an samu irin wannan a dinga tattaunawa da haka wannan kissa ta munazara tsakanin Abdullahi dan Abbas da khawarijawa wato kissa ce tabbatacciya domin Imam Ahmad ya fitar da ita a cikin musnad dinsa ainihin wato Yaqub bin Sufyan al-Fasawi shima a cikin al-Ma'rifa wa Tarikh shima ya kawo ta Imam Tabarani a cikin al-Kabir da al-Hakim Abu Abdullah an-Naisaburi a cikin al-Mustadrak duk ainihin wato sun ruwaito yace kuma sahihi ne wannan athar din ko wannan kissa ta inganta ala shardi muslim walam yukhrijahu wa wafaqahu adh-dhahabi haka Imam al-Baihaqi a cikin al-Kubra shima ya kawo dukkanin su kuma ta hanyar babban almajirin Abdullahi dan Abbas Ikrima ibni Ammar yake cewa haddathna Abu Zumail haddathna Abdullahi ibn Abbas radiyallahu anhuma nahawa shima sai kawo irin wannan ruwaya din wasu sun ambaci kissar mai tsawo gaba ɗayan ta wasu kuma sun kawo iya wato a takaice suka kawo ta Imam Suyuti ainihin wato yayi karin bayani a cikin Ad-Durr wato sannan Abu Nu'aym a cikin Hilya haka Al-Haythami a cikin Majma' da ainihin wato Imam Tabarani da Imam Ahmad su ma sun ruwaito wannan kuma suka ce rijaluhuma rijalus sahih haka Al-Allama Ahmad Shakir shi ma ya sahaha wannan kissa ta tattaunawa tsakanin Abdullahi dan Abbas da ainihin Khawarijawa na fata an gane shi kansa wato Abu Zumail huwa Simak bin al-Walid al-Hanafi Imam Ahmad da Ibn Ma'in da Ishaq bin Mansur da Ijli da Abu Zur'ata al-Razi don sun wattaka shi sun ce thika ne Ibn Abdul Barr ya ce ajma'u ala annahu thika malamai sun hada kan cewa shi Abu Zumail Simak bin al-Walid al-Hanafi thika ne haka Abu Hatim shi ma yayi magana akan sa yace saduqul la ba'sa bihi Imam An-Nasa'i yace laysa bihi ba'sun wannan din yabo ne daga manyan malamai game da shi Abu Zumail haka Ibn Hajar shi ma ya fada yace warrajihu tawthiquhu zance mafi inganci wannan Abu Zumail wato Simak bin al-Walid al-Hanafi thika ne ka koma cikin at-Tarikhul Kabir da kuma ajjarhu wa ta'dil duk za ka ga bayanin shi kansa wannan Abu Zumail din da Asiyar Tahzibul Kamal Tahzibut Tahzib Al-Kashif At-Taqrib duk za ka ga bayanin Abu Zumail haka Imam Ahmad a cikin Al-Musnad a cikin Musnad din sa shi ma ya fitar da wannan athar din ta hanyar Ishaq ibn Isa At-Tabba yake cewa haddathani Yahya ibn Sulaym an Abdullah ibn Uthman an Khuthaym bin Ubaydillah ibn Iyad an Amr al-Qari qala جاء عبد الله بن شداد فدخل على عائشة شما فذكر قصة الخوارج نحو قصة ابن عباس المتقدمة da haka wannan duk ana gaya maka wasu hanyoyin duk da cewa ita wannan da Ibn Abi Zamanin ya kawo kaman akwai rauni a cikin ta to amma kuma ta inganta ta hanyoyi da dama Imam al-Imam Ibn Kathir rahimahullah a cikin al-Bidaya wa an-Nihaya shima ainihin wato ya kawo yake cewa amma Imam Ahmad ya kadaita da ruwayar ta amma isnadin sahihi ne haka wato al-Allama Ahmad Shakir ya inganta isnadin wannan kissa a cikin ainihin wato ta'alikin da yayi akan al-Musnad na Imam Ahmad da haka kenan wannan athar shi ma ya inganta cewa Sayyidina Ali radiyallahu anhu ya tura Abdullah dan Abbas domin munazara a cikin wannan zamu fahimci abubuwa da yawa daga cikin abin da zamu fahimta a cikin wannan hadisi shine munazara tana da asali ana iya tattaunawa akwai fa'ida a cikin ta da yawa abu na biyu yana nuna maka cewa akwai wata jama'a da ake kiranta khawarij daga cikin firaqud dalla cikin batattun kungiyoyi da ake da su to akwai khawarij wanda khawarija wannan sun bayyana lokacin sayyidina ali radiyallahu anhu kuma suna da wata fahimta marar kyau wanda kamar yanda bayani ya gabata a wasu wuraren wato sayyidina ali ya tura musu abdullahi dan abbas kuma sun samu tattaunawa daga cikin su kuma an samu wasu da dama sun fahimci gaskiya sun dawo kan hanya to cikin abin da sayyidina ali ya gaya wa abdullahi dan abbas yace ya san halin su mutane ne da za su ce masa hujja da mutashabihul qur'an kamar yanda satin da ya wuce duk wanda yake mun karanta cewa duk wanda yake da wata murgu gurbatacciyar manufa to yana yin hujja ne da mutashabihul qur'an shi yasa a wani athar ake cewa idan kaga mutane suna yin hujja da mutashabihul qur'an ka kiyaye su in kaga mutum ya tashi yin hujja ya zo da wani abu da magabata ba san shi ba sannan kuma hujjar sa cikin qur'ani yaje ya kama wata aya mutashabiha ya riko da ita to ka kiyaye shi to dan haka kenan idan sun zo tattaunawa to idan suka yi maka hujja da alqur'ani kai kuma kai musu hujja da sunna na fata an gane kaga a cikin wannan akwai sake tabbatar da cewa ruko da sunna da lazumtar wato tafarkin magabata a cikin sa tsira yake duniya da lahira da haka wannan hadisin shi ma yana sake kwadaitar da mu akan mu kankame sunnar annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam domin duk wanda yake riko da sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam duk wannan guguwar in ta taho ta aqidu mabambanta babban tashin hankalin su sunna babbar abin da yake taka musu burki yake zama musu matsala sunna na fata an gane to saboda haka shi yasa ake son ka lazumci sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam ka shata ka fahimce ta da kyau ka kuma rike ta domin wannan shi zai sa dukkan wata guguwa in ta taso cikin yardar Allah Allah madaukakin sarki zai baka sabati ba za ka zame ba Allah madaukakin sarki ya tabbatar da mu akan haka wa haddathani wahab an ibn waddah an as-sumadihi an ibn mahdi an sufyan bin uyaynah عن مجالد عن الشعبي عن مسروق قال قال عبد الله بن مسعود لا يأتي عليكم عام إلا الذي بعده شر من لا أعني عاما أخصب من عام ولا أمطر من عام ولكن ذهاب علمائكم وخياركم ثم يحدث قوم يكيسون الأمور برأيهم فيهدم الإسلام ويسلم يتي وهب يا بني لاباري شيكما دغا ابن وضاح دغا السمادي دغا ابن مهدي دغا سفيان بن عيينة دغا مجالد دغا شعبي دغا مسروق مسروق يكي توا عبد الله دم مسعود الله يكارا مسعود ده يا شي la ya'ti 'alaykum 'amun babu wata shekara da za ta zo muku illa alladhi ba'dahu sharrun min face wadda za ta zo ta gaba sai ta zama mafi sharri daga shekara da ta gabata la a'ani Abdullahi dan Mas'ud yace ba ina nufin aman akhsaba min amin ba ina nufin wata shekara damuna za ta fi albarka fiye da wata shekara ba ba wannan nake nufi ba da yace ba wata shekara da za ta zo face ta gaban ta fi ta sharri ba ina nufin wajen yalwa da rashin fari na ruwan sama ba shine ma'ana la a'ani aman akhsaba ba ina nufin wato shekarar da ta fi damuna mai yawa ba min amin fiye da shekarar da ta gabata wala amdara min amin ko kuma wato shekarar da aka fi samun ruwa fiye da wata shekara walakin zahaba ulama'ikum sai dai abinda nake nufi wato mutuwar malamanku da tafiyar malamanku wa khiyarikum da zababbun cikinku thumma yuhdithu qaumun sannan wato yuhdithu qaumun yaqisuna al-umura bi ra'ayihim wasu mutane za su bayyana za su dinga auna al'amura na addini da ra'ayoyinsu tunda ba malamai malamai suna tarasuwa malamai na gari masana addini suna mutuwa to za a dinga mai gurbin su da jahilai za su dinga auna al'amuran addini da ra'ayi fa yuhdamul islam a rugurguza musulunci wa yuslamu a kariya shi shine wa yuslam an fahimta ko to shi ma wannan asar din na ainihin wato Abdullahi dan Mas'ud a cikin isnadin akwai rauni duk da matanin asar din ya inganta ainihin gundarin maganar Abdullahi dan Abbas din ta inganta amma isnadin da maganar ta zo to shi kuma isnadin akwai rauni a cikin sa al-imam ad-darqutni al-imam ad-darimi ya fitar da wannan athar din a cikin sunan din sa da ibnu waddah a cikin al-bid'a wa an-nahy anha haka at-tabarani a cikin al-kabir ibnu abdul bar cikin jami'u bayan al-ilmi wa fadli haka al-khatib a cikin al-faqih wal mutafaqqih haka al-bayhaqi a cikin al-madkhal dukkanansu sun ruwaito hadithin wayannan manyan malaman ta hanya wato min turuqin ta hanyoyi da dama kuma duk hanyoyin Mujalid bin Sa'id duk hanyoyin suna cikewa ne zuwa ga Mujalid bin Sa'id shi kuma daga Sha'abi bihi nahawahu Al-Hafiz Ibn Hajar a cikin Fathul Bari yayi wa wannan isnadin hukunci da cewa ala isnadi Tabarani bi annahu jayyid ta hanyar da Ibn Tabarani ya ruwaito da isnadin Tabarani hadisin yana da kyau wato athar din yana da kyau sannan Imam Ad-Darimi shi kansa ya inganta ya hassan isnadin Al-Haythami a cikin Majma ya ce a cikin isnadin wannan athar din akwai Mujalid bin Sa'id shi kuma Mujalid bin Sa'id ya sami ikhtilati kamar yadda muka karanta a Ibn Lahi'a satin da ya wuce ina ganin shi ma yana daga cikin manyan malamai ne amma daga karshen rayuwarsa wani sai ya sami ikhtilati shi Ibn Lahi'a an ce library sa ce ta kama da wuta ta kone to kuma daga nan sai ya sami ikhtilati to da akwai malaman da suke samun wannan ko sabi da rashin lafiya ko wasu dalilai sai mutun ya sami ikhtilati a karshen rayuwarsa to Ibn wato Mujalid bin Sa'id shi ma ya samu wannan ikhtilati din daka al-isnadu fihi da'afun isnadin akwai rauni a cikin sa kamar yanda aka fada domin gaba ɗaya hanyoyin isnadin duk suna gangarowa ne zuwa ga shi Mujalid bin Sa'id ibnu Umair al-Kufi da ake masa alkunya da Abu Umair laysa bil qawi domin kat tagayyara fi akhir umrihi karshen rayuwarsa ya samu tagayyir ya samu ikhtilati kwakwalwarsa ya samu rudun kwakwalwa ta rikice an gane ko ana itibarin hadisin sa amma ba a yin hujja da shi al-imam ahmad rahimahullah yana cewa laysa bi shay ibnu ma'in yana cewa la yuhtaju bihi ba a yin hujja da ainihin wato mujalid ibn sa'id ad-darqutni yace mujalid bin sa'id din nan da'ifi ne ina fata an gane qala anhu adh-dhahabi imam adh-dhahabi da yazo wajen tarjumar mujalid bin sa'id sai yace mashhurun salihun shahararren malami ne kuma mutumin kirki sai dai وهذه المرتبة عند الذهبي ما لينك شوى وان مرتبة أوجن إمام الذهبي هي أدنى درجات التوثيق واتو دقتكين متاكين كسا نوث قراوي شيني أتي صالح مشهور صالح حكومة تكين التهذيب الكمال دا كما الميزان دا التهذيب دا المغني دا التقريب سيدي حديث مجالد بن سعيد ينا دا شاهد شاهد دا حديث أنس بن مالك رضي الله عنه مرفوعا عند كتوى النبي صلى الله عليه وسلم ياتي اسبروا فإنه لا يأتي عليكم زمان ويحقري باب ونزامني دزي زومك إلا والذي بعده شر من فاتي زامن دزي زوبا ينوان زامن دكوكي وكوكادشي سياف زمام في شردي في يد زامن دكوكي وكوكادشي هكا الأمر زي تقبض قدانا حتى تلقوا ربكم هرلوكا تندقوا عددا وبنجي جنكو wannan magana ce ta Anas dan Malik yake fadin haka sannan daga ce yake cewa sami'tuhu min nabiyikum sallallahu alaihi wasallam naji wannan magana daga annabin ku sallallahu alaihi wasallam Imam al-Bukhari ya fitar da wannan a cikin al-Fitan babu la ya'ti zamanun illa alladhi ba'dahu sharrun min babun da babu wani zamani da zai zo face wanda zai biyo bayan sa sai ya fi shi zama sharri ina fata an gane kaga kenan ta hanyar shawahid din hadisin ya inganta ta hanyar shawahid to mu koma cikin ma'anar hadisin Abdullahi dan Mas'ud yake cewa la ya'ti alaikum zamanun illa alladhi ba'dahu sharrun min kaga yayi daidai da wannan hadisin da muka karanta na Anas fa innahu la ya'ti alaikum zamanun illa walladhi ba'dahu sharrun minhu hatta talqaw rabbakum an gane kuma wannan kaga ya zama shahid akan wancan duk da cewa wancan din akwai yan matsala daga kan Mujalid bin Sa'id to amma ga wata hanyar da aka samu wanda za ta zama shahid akan wancan hanya din Abdullahi dan Mas'ud yake cewa haka al'amari zai ci gaba da tabarbarewa amma wannan suka ce ba yana nufin wato akan kowa da kowa ba domin bayan Annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya yabo wasu qurunul mufaddala guda uku ko annabi sallallahu alaihi wasallam yace mafi alkhairin qarni qarni na sannan wanda ke biye da shi sannan wanda ke biye da shi to wannan yana nuna duk sauran qurun da suka biyo wayannan karnukan guda uku dukkanin su sharri ne a cikin su babu alkhairi yana nuna daga nan har a nada kasa shikenan duk wayanda za su zo ba mutanen kirki bane shi sa aka ce ba wai ana nufin cewa ga kowa da kowa ko kowa ne zai zama mutumin banza ya lalace ba akwai wasu karnukan da suka gabata an samu mutanen kirki da suka zo suka yi wa addini hidima ayin kuma sun zo ne bayan qurunul mufaddala abinda irin waɗannan hadisan suke magana shine wato gurbata da lalacewar addini ta fi yawa bayan wayancin qurunul mufaddala na fata an gane ba dan sauran karnukan da za su biyo baya duk sharri ne a cikin su babu alheri a cikin su ba hatta kungiyoyin bata da bid'o'i da sauran su duk za ka ga bayan qurunul mufaddala ne duk aka sassame su yawancin su ina fata an gane da haka amma kuma a tattare da haka ana samun lokaci lokaci Allah ta'ala ya samar da wasu dukkan malamai waɗanda suke riko da addini suke yi wa Annabi sallallahu alaihi wasallama hidima ta hanyar yada sunnarsa wannan ana samu a lokaci bayan lokaci domin ka ganka koma irin ka karanta tarihin su Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah da ainihin wato almajiransa irin su Ibn al-Qayyim al-Jawzi rahimahumullah duk kaga in ka duba irin aikin da suka yi da rubuce-rubuce da littafan da suka rubuta to wannan yana nuna maka sun kuma sun zo sun yaki bid'o'i da yawa a zamanin su musamman babban malami ainihin wato Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah Allah ya ji kansa da rahama za ka ga rubuce-rubucen sa kusan kana iya cewa kungiyoyin didda kake jin sunayen su dai-dai ne waɗanda bai yi wa raddi ba dai-dai ne wanda bai yi rubuce-rubuce dan fito da muggan manufarsu da kuma sanya bulldozer ya buta kansu ya rushe su ba wannan yasa yake da magauta da yawa saboda ya tattaba bangarori da dama rubuce-rubucen san kana karanta zaka san yayi wa addini gagarumin aiki kwarai da gaske to kaga kuma ya zo ne ba a cikin wayancan qurunul mufaddala din ba to haka daga baya irin su imam irin su ainihin wato manyan malaman hadisi da sauran ainihin manyan malaman musulunci da muke jin sunan su wayanda suka yi rubuce-rubuce suka yi wa addini hidima suka yi wa sunna aiki to duk zaka ga ana samun su lokaci-lokaci kuma har a irin wannan zamanin namu ana samun manyan bayin Allah malamai na kware wanda suke yi wa addini hidima suke kare sunnar annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam amma in ka auna da irin zamanin nukan farko to zaka ga al wato abin kadan ne bin nisba ila ainin wato alqurunul mufaddala an gane ko ma'ana alkhairin yafi yawa a can duk da su ma can akwai tsitsige akwai ɗan matsaloli a wasu ɗan tsiraro to amma sharrin yafi yawa bayan qurunul mufaddala amma wannan karka dauke shi alal itlaq cewa sharri ne gaba ɗaya bayan qurunul mufaddala a an samu ainin wato mutanen kirki manyan malamai da suka yi addini hidima bayan wannan to shi yasa Abdullahi dan Mas'ud Allah ya ji kansa da Allah ya kara masa rahama yake cewa la ya'ti alaikum amun babu wata shekara da za ta zo muku ma'ana daidai yake da la ya'ti alaikum zamanun ba lalle shekara 2021 yanzu muna 22 wannan kuma za mu shiga 23 ba lalle haka ba a zamani tana iya wa shekara daya tana iya wa bayan shekara biyu ko uku kuma ku ji wata sabuwar matsalar yanzu kaga cikin 2021 ko 2020 zuwa 2021 ai kaga mun sha wahala ko kuma an shiga cikin damuwa da bacin rai game da abubuwan da kuma wata sabuwar fitina da aqida duk da ta dan kwana biyu amma dai fitowarta da kuma diran mata da malamai suka yi za ka ga duk wannan dan wannan lokacin ne kuma Allah madaukakin sarki ya kawo karshen ta hanyar tattaunawa da aka yi ainihin wato da mai wannan da awa din insha Allah an gane ko to wannan kenan dan haka wannan yana nuna maka cewa al'amuran haka za su yi ta tafiya har ma yake cewa ba yana nuna maka cewa wani zamanin zai fi wani zamani lalacewa saboda albarkar da Allah yake saukarwa ta ruwan sama ta wani lokacin za ta fita wani lokaci ba shi ake nufi ba ko kudi da mutane suke samu wani lokacin zai fi wani lokacin samun kudi ko yalwar arziki wani lokaci zai fi wani yalwar arziki ba shi ake nufi ba Abdullahi dan Mas'ud ba haka yake nufi ba shi yasa yake cewa la a'ani aman akhsaba min amin ba ina nufin shekara wata wadda za wata za ta fi wata wadata da yalwar arziki ba wala amdara min amin ba ina magana akan wata shekara ruwan saman ta zai fi na wata shekara ba a iya samun nan gaba ayi wani ruwan saman da kila shekaru biyu uku da suka wuce baya ba irin sa ba ta iyewa nan gaba a samu yalwar arzikin da kila a shekaru yanzu ka duba arzikin da ake da shi da kudi da mutane suke da shi in ka auna da shekarun baya babu wannan kudin to ba wannan ne ma'auni ba abinda shi Abdullahi dan Mas'ud yake so ya nuna maka cewa wato tafiyar malamai mutuwar manyan malamai bayan Allah da suka fahimci addini masu tsoron Allah to mutuwar su shine yake nuna ma da sun mutu sai kuma kaga waɗanda ba su kai su bane suke maye gurban shine annobar shine musibar ma'ana babu wanda zai tafi face sai kaga kuma wanda ya biyo bayan sa bai kai shi ba to daga nan kuma ana nan din tun ana dan samun masu dan dama-dama wani gawurtaccen malami masani ya tafi an samu wasu wanda ba su kai shi ba dai suna dan su ma nasu kokarin to za a waye gari irin wannan masu kokarin ma babu malaman za a yi ta tsuntsuncewa duk masu haske waɗanda suke da fahimta ta addini za su yi ta mutuwa kuma wannan dama yana daga cikin alamomin tashin alkiyama da annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa a cikin hadisi sahihi cewa daga cikin alamomin tashin alkiyama Allah ta'ala zai dauke ilimi har ma yace ba wai za a kwace ilimi daga masu shi ba kawai a waye gari mutum ba shi da ilimi a'a za a kwace ilimi ne ta hanyar dauke raukan malamai har a waye gari idan aka dauke malami ya mutu to kuma babu mai iya maye buzun sa ko kujerarsa da haka sai a waye gari jahilai su za su dinga maye wannan gurbin sai su dinga bada fatawa bisa jahilci su bata su batar Allah ya kiyaye to shine kamar isharar da ainihin wato Abdullahi dan Mas'ud yake yi a cikin wannan afar din cewa thumma yuhdithu qauman yaqisuna al'umura bi ra'ayihim wannan yana nuna ma ashe yin kiyasi ajiye littafin Allah da koyarwar Annabi sallallahu alaihi wasallam da amfani da tunani ko kwakwalwa wannan yana daga cikin abinda Abdullahi dan Mas'ud yake tsoratar da mu cewa za a zo kan wannan gabar da haka mu ji tsoron zuwan lokacin da ba a yin hujja da Qur'ani ba a yin hujja da sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam sai maulanka to wannan lokacin in yazo fa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un lokacin lalacewar addini da rushewar sa tazo lokacin da babu ilimi sai auna auna da kiyasi da kwatance kwatance da ka Allah madaukakin sarki ya kiyashe mu qala ibn mahdi qala wa haddathana sufyanu ath-thauri عن حماد بن زيد عن إبراهيم عن ابن مسعود رضي الله عنه قال اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم ابن مهدي يأتي وحدثنا سفيان الثوري Ibn Mahdi ya ce Sufyanu Thauri ya ba mu labari An Hammad bin Zaid daga Hammad dan Zaid An Ibrahim daga Ibrahim an Ibn Mas'ud daga Abdullahi dan Mas'ud Allah ya kara masa yadda Abdullahi dan Mas'ud yake cewa ittabi'u ku bi sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wala tabtadi'u kada ku kirkiri bid'a faqad ku fitum an isar muku wannan athar shi ma athar ne wanda yake sahihi kuma ruwaya ce ta ainin wato An-Nakhai daga ainin wato Abdullahi dan Mas'ud radiyallahu an Ibn Battah a cikin Al-Ibana ya fitar da ita ta hanyar Qabisatu bin Uqba daga Sufyan ath-Thauri da wannan ainin wato isnadin haka Abu Haythama a cikin Al-Ilm ta hanyar Al-Ala shi ma ya rawaito ta daga Hammad bin Zaid bihi kuma al-Allama al-Albani ya inganta wannan isnadin sannan ainin wato wataba Ibrahim fi riwayati ibn Mas'ud an samu wadanda suka yi wa Ibrahim An-Nakhai mutaba'a wato a cikin wannan ruwayar zuwa ga Abdullahi dan Mas'ud akwai hanya ta farko akwai Abdurrahman As-Sulami shine Abdullahi bin Habib bin Rubai'a Al-Kufi thika ne kuma imam akharajaha ya fitar da wannan ainin wato ruwaya din wato akharaja Waqi' ibn al-Jarrah Al-Waqi' ibn al-Jarrah ya fitar da ita a cikin Az-Zuhud ta hanyar al-Imam Ahmad a cikin Az-Zuhud haka Ad-Darimi a cikin Sunan dinsa ya fitar da ita haka Al-Marwazi a cikin Sunna haka Ad-Tabarani a cikin Al-Kabir wa Ibn Waddah shi ma ya fitar a cikin Al-Bid'ah wan Nahy anha haka Ibn Battah a cikin Al-Ibana haka Al-Baihaqi a cikin Madkhal Al-Lalaka'i cikin Sharhu Usuli I'tiqad Ahli Sunna dukkanin su sun ruwaito ta hanyar hanyoyi da dama amma hanyar zuwa ga Al-A'mash Sulaiman bin Mahran daga Habib bin Abi Thabit daga Abi Abdurrahman As-Sulami bihi da wannan isnadin nahawu huma kamancin wanda muka karanta la fata an gane kaga kenan wannan ita ma ruwaya ce wadda take sahihiya ce to hadisin yana cewa ittabi'u wala tabtadi'u diddai ana ta sake gaya maka dama babun yana kwadaitar da mu akan lazumtar sunna a lokaci guda aka ce lazumtar sunna mafhumul mukhalafa shine da kuma kyamatar sunna ina fata an gane kyamatar bid'a amin kyamatar bid'a an gane ko lazumtar sunna da kuma kyamatar bid'a ina fata an gane to kaga shi ma wannan hadisin sai aka ce ittabi ko da yaushe ka dai zaman to mai bi mai bin sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam cikin maganganun ka da ayyukan ka wala tabtadi kar ka zama dan bid'a a addini wai ka zama na farkon kar ka zama na biyin wannan a cikin sa shi ma akwai kushe bid'a da kuma kwadaitar da kai riko da sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam sahabi abdullahi dan mas'ud Allah ya kara masa yadda shine yake fadin haka ittabi'u kubi wala tabtadi'u kada ku yi bid'a faqad kufitum an isar muku ay faqad kufitumul amra an isar muku al'amarin baka bukatar komai in dai kai riko da sunna shikenan ya ta ishe ka baka bukatar kowace irin bid'a wajen bautawa Allah subhanahu wataala sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam ta zo maka da dukkan wata hanya da wato dukkan wani abu da zai sada ka zuwa ga Allah ya kusanta ka zuwa ga Allah da samun yaddarsa قال ابن مهدي قال وحدثني زمعة بن صالح عن عثمان ابن حاضر الأزدي قال قلت لابن عباس أوصني قال عليك بالاستقامة اتبع ولا تبتدع أنا دس حبيني سكي قاما بدعا فبا سوشي با wato yanda muke mu'amalantar bid'a a yanzu akwai dan daga kafa ma da kara wani lokaci in ka auna da lokacin sahabbai ba sa daukan bid'a da sauki suna zafafawa sosai akan bid'a domin kishiyantar manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam gaba dai bid'a da haka duk wanda ke kirkirar bid'a ko yake yin bid'a yana kishiyantar annabi ne sallallahu alaihi wasallam shi yasa kaga ba sa yin da sauki wajen ainin wato a bayani da kuma zafafawa akan abin da ya shafi sunnar annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam to shi ma wannan dai isnadin yana da rauni duk da cewa athar din shi ma sahihi ne athar din ya inganta amma dai shi isnadin da malam ya kawo mana anan isnadi ne mai rauni dan a cikin isnadin akwai shi Zam'a bin Salih al-Jundi al-Yamani a cikin isnadin akwai wa Zam'a bin Salih al-Jundi al-Yamani da afahu Ahmad wa Ibn Ma'in wa Abu Dawud wadannan duk sun aine rarrauna shi da Abu Hatim Imam an-Nasa'i ma cewa laysa bil qawi kathirul galadi yana da yawan kusakure al-Zuhri in yayyo ruwaya daga Zuhri fa huwa da'iful isnad suka ce da'iful isnad wa hadithu al-Zuhri ashaddu da'fan musamman in yayyo ruwaya daga Imam Zuhri to hadisin sa yafi tsananin rauni ka koma cikin Tahzibul Kamal da kuma At-Taqrib sai dai duk da haka yu'tabaru bihi ana yi itibarin sa wa huwa lam yatafarrad kuma gashi ba shi kadai ya kadaita da wannan ruwayar ba wato tabahu al-Imam Thika Abdullah ibn Tawus akwai athika babban malami Abdullah ibn Dawus yayi masa mutaba'a wal athar sannan shi kansa wannan athar din Imam Ad-Darimi a cikin as-Sunan ya fitar da shi haka Ibn Wabbah a cikin Al-Bid'ah wa Nahy anha haka Khatibul Baghdadi al-Imam Al-Khatibul Baghdadi a cikin Al-Faqih haka Ibn Battah a cikin Al-Ibana dukkanin su ta hanya da suka ruwaito sai suka tike zuwa ga Zam'a bin Salih shi kuma daga Uthman al-Azdi bihi sai dai wata ba Zam'a Abdullah ibn Tawus Abdullah ibn Tawus yayi wa shi ainin wato Zam'a mutaba'a daga babansa daga Abdullah ibn Abbas radiyallahu anhuma nahawu shi ma wato wannan Nasru al-Marwazi al-Imam Nasru al-Marwazi ya ruwaito ya fitar da wannan a cikin as-Sunna da haka wa yashhadu lahu sannan wancan athar din da ya gabata zai iya zama shahid akan wannan tunda athar din Abdullahi dan Mas'ud ya tabbata to zai iya zama shahid akan wannan ko tunda wancan an ce ittabi'u wa la tabtadi'u nan kuma sai yake cewa alayka bil istiqama qultu li ibn Abbas awsini qala alayka bil istiqama ittabi' wa la tabtadi' yake cewa kalazumci gaskiya ka tsaya akan tafarki kai ruko da littafin Allah da sunnar annabi ittabi' kabi wa la tabtadi' karka zama dan bid'a karka kirkiri bid'a to wannan shi ma kaga hadisin kusan dukkan ma'anar abin da ya gabata shine shi ma anan a gurguje bari mu karanta qala ibn mahdi qala wa haddathana abdul mu'min ibn abdul ibn ubaidillah qala haddathani mahdi ibn abi al-mahdi ko ibn abi al-mahdi an ikrima an ibn abbas radiyallahu anhuma qala لا يأتي على الناس عام إلا أحدثوا فيه بدعة وماتوا فيه سنة وأماتوا فيه سنة حتى تحيا البدع وتموت السنن شما وانا إسناد ضعيف أن قالكو إسناد مهدي ابن الحرب العبد الهجري وهو مهدي ibn abi mahdi mutakallimun fi gaskiya malaman sun yi magana akan sa ibn ma'in yace la a'rifuhu imam az-zahabi ya nakalto daga ibn hazm annahu qala majhul ibn hazm yana cewa wannan mutum majhul ne ka koma cikin al-mizan wato haka ibn hibban a cikin at-thiqat haka Ibn Hajar yace makabul sai dai Ibn Hajar yace makabul Imam al-Bukhari ya ambace shi a cikin Tarikhul Khabir at-Tarikhul Khabir wa lam yadhkur fihi jarhan wala ta'dilan bi yabe shi ba bi soke shi ba haka Ibn Abi Hatim a cikin al-Jarh wa Ta'dil shi ma ya ambace shi wa asnada qawla Ibn Ma'in al-Mutaqaddim shi ma sai ya jingina maganar Ibn Ma'in wanda ta gabata wa yarwi al-Allamah al-Albani ويرى العلامة الألباني أنه مجهول ويرى العلامة الألباني ينا غنم وانا متم مجهول كقوما كدوب الجرح والتعديل دكما التاريخ الكبير دا الميزان دا تهذيب الكمال دا الثقات دا تهذيب التهذيب دا التقريب دا سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة والأثر وانا أثر ابن نصر المروزي يا فتد شيء أتكين سنة حكا ابن وضاح أتكين البدع haka ibnu badda a cikin al-ibana haka al-lalakaiyu a cikin usul sharh usulul i'tiqad dukkanin su ta hanyoyin da suka biyo tana cikin zuwa ga abdul mu'min ibnu ubaidillah ibnu mahdi ibnu abi mahdi anhu bihi an gane ko to shi ma dai kaga wato kaji duruk na ainihin wato shi kansa wannan isnadin yana da rauni amma dai a gurguje ma'anar is a hadithin shine Abdullahi dan Mas'ud yake cewa la ya'ti 'ala an-nasi amun babu wani lokaci ko wani zamani da zai zo wa mutane illa ahadathu fihi bid'atan face wasu daga cikin su ko la ya'ti 'ala an-nasi amun
Ibn Abbas
to Ibn Abbas me nace to Ibn Mas'ud nace to afwan yake cewa Abdullahi dan Mas'ud yake cewa la ya'ti 'ala an-nasi la ya'ti ala nasi amun wato abdullahi dan abbas to afwan ibn abbas wato abdullahi dan abbas yake cewa la ya'ti ala nasi amun wato babu wani lokaci da zai zo wa mutane illa ahadathu fihi bid'atan face sai kaga sun kirkiri wata bid'a wa amatu fihi sunnatan sun kuma kashe wata sunna sakamakon raya wata bid'a hatta tahayal bid'u har awaye gari bid'o'i za su dinga zamantowa ana raya su wata mutu sunanu sunnonin annabi sallallahu alaihi wasallam suna mutuwa kaji daga cikin illar bid'a in ta samu gindin zama to duk lokacin da kaga bid'a to wata sunna ce a gurin aka kashe da kaga kenan dole ne a ci gaba da wayar da ko banan nan yana jin an kirkiri wata bid'a ko sai saboda haka zaka ko da yaushe bid'o'in ana kirkirar wasu kuma duk lokacin da aka kirkiri bid'a to wata sunnar aka danne to zaka kaga kenan wajibi ne a dinga dawo da mutane shi yasa malai yace lazumta sunna kwadaitarwa akan lazumta sunna annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam domin riko da ita shine mutuwar shi ita kuma bid'a Allah madaukakin sarki ya samu dace abinda muka karanta ya zama daidai Allah ta'ala ya ba mu lada kuskuren da muka yi ko tuntuban harshe Allah madaukakin sarki ya gafarta mana subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik